Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Lauyoyin gwamnati a nan Amurka sun faɗa a yau Juma'a cewa tsohon lauyan shugaba Donald Trump Michael Cohen ya cancanci a yanke masa hukuncin zaman gidan yari. Wannan shawarar na kunshe a cikin ƙarar da lauyoyin suka gabatar ne kafin yanke masa hukunci a mako mai zuwa a New York. Cohen ya amince da laifinsa na aikata ba daidai ba, kuma ya baiwa bincike da hukumomin jiha da na tarayya suka gudanar watanni da dama haɗin kai, ciki har da ganawa sau bakwai da yayi da mai bincike na musamman Robert Mueller. Masu shigar da ƙaran sun ce sashen kimanta hukunci na kotun ya ce tsarin tabbatar da hukuncin tarayya na nuna Cohen zai iya zama akalla shekaru hudu a gidan yari. Lauyoyin gwamnatin dai sun ce kiyasin hukuncin na tabbatar da girman laifi da Cohen ya aikata cikin ganganci. Masu shigar da ƙaran sun ce bai kamaci a yi wa Cohen sassauci da aka saba yi wa waɗanda suka baiwa bincike haɗin kai ba, yayin da suke ba da dalilansu bisa amincewarsa. Wata babbar jami'ar kamfanin fasaha ta bayyana gaban kotu a kasar Canada akan laifuka da Amurka ke zarginta da aikatawa mai alaka da hulɗan kasuwanci a da kasar Iran, lamarin da ya girgiza hada-hadar kuɗi a duniya biyo bayan kamata a cikin ɗakin kotu da ya cike Michael da jama'a a Vancouver a Canada. Lauyan gwamnatin kasar ya musanta cewa baiwa men wanzu babban jami'an kuɗi na katafarin kamfanin fasaha na China Huawei a bata beli a jiya Juma'a, yayin da ake nazari yuwar mika ta ga Amurka kuma tana da hadarin gaske ga sufurin jirgin sama. Lauya mai shigar da ƙarar da ya ce Amurka tana neman men ne bisa zarginta da yaudaran ma'aikatan kuɗi a kan hulɗan Huawei da wani kamfanin fasaha na Skycom da ke Hong Kong, wanda ake zarginsa da sayarwa Iran wasu na'uran fasaha da Amurka ta ƙira, wanda hakan dai ya saba wa takunkumin cinikayya da Amurka ta kakaba wa Iran ɗin. Kama men a birnin Vancouver da Amurka ta buƙaci hakan daga Canada ya zo da mamaki gadin cewa wato shugabannin Amurka Donald Trump da takurar aikinsa Xi Jinping sun amince da wata yarjejeniyar cinikayya a makon da ya gabata a Argentina. A hali da ake ciki kuma shugaba Trump ya ce tsohon Attorney General da aka fi saninsa da mai goyon bayan salon shugaban kasa ya samu cikakken iko shine zaɓinsa ya shugabanci ma'aikatar shari'an kasar. Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa William Barr, tsohon Attorney General na zamanin mulkin marigayi George H.W. Bush, shine zaɓinsa kuma mutumin da ya kwanta mishi, wato mutumin da hankalinsa ya fi kwantawa da shi kenan, wanda ya kwatanta shi da mutumin arziki mai mutunci kuma mai hikima. Shugaba Trump da ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa ba mai shekaru 68 a duniya kuma lauyan ɗan kasuwa, mutum kenan da ya kwanta masa a zuciyarsa tun da farko. Ya ce mutum ne da 'yan Republican da kuma Democrat suke mutunta shi kuma ya yi aiki da gaskiya a baya. Ba zai maye gurbin Attorney General mai riko ne Matthew Whitaker, wanda aka naɗa shi ya shugabanci ma'aikatar shari'an Amurka a watan da ya gabata bayan Trump ya kori Jeff Sessions, tsohon Attorney General kuma tsohon ɗan majalisar dattawan Amurka mai goyon bayan Trump a zaɓen shekarar 2016. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kamaru ta ce ta kafa wani kwamiti wanda zai raba ɗaruruwan mayakan 'yan aware da 'yan awarin kasar da Boko Haram waɗanda suka amince su ajiye makamansu a raba su da makaman kuma a sake mai da su ga jama'a. sai dai masu fashin baki sun ce kwamitin na da jan aiki a gaban sa a yankin masu amfani da harshen ingilishi inda fadarar tsakanin yankin da gwamnati yake ƙara ta'azzara tashin hankalin na bayan nan dai na zuwa ne kasa da mako ɗaya bayan da shugaba Paul Biya ya kafa wannan kwamitin ƙasa wanda zai kwace makamai ya wargaza kungiyoyin ta'addancin kuma ya maida ƴan Boko Haram masu yaki a arewacin ƙasar da ba mayakan sa kai na ƴan awarin wanda suke yaki a arewa da kudu maso yammacin ƙasar wato a maida su a cikin jama'a idan sun amince su aje makaman nasu Gwamnatin ta ce ta kafa wannan kwamiti ne domin taimakawa ɗaruruwan tsofaffin mayakan Boko Haram da suka karbi kiran Paul Biya suka aje makamai. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani
C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bâillonnement et isolement, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris.
Madalla dole barka da asuba
barka ta dai alheri
akwa da lafiya ko
to lafiya wannan yanayin sanyi kam akwai shi sai a hankali
na da ce gobe za a yi slow
haka ne fa aka kuma ce wai tsakanin inci 4 zuwa inci 24 taufa Allah ma yasa ai dai ke ba aiki Lahadi ranan za a dan huta
ku da aiki mu dai muna da aiki ko ranan mu
ke zuwa da ku yan dare za ku shigo ranan to ya za ku kenan
to shi da wai ake kira mu wai menene ake essential workers wai ma ka ta ba su masu muhimmanci
wallahi masu muhimmanci
wanda ko ana ruwa ko ana rana
abinda mutane ba su gane ba yan jarida fa su ma kamar likitoci suke ba suna aikin rana safe dare sannan kuma ko me ya faru dole sai ka shigo
Duba
mai da bambanci da likitoci.
Dole sai ka shigo aiki abin da aka saba yi a nan shi ne idan kin san in aka zo aka yi harsashen yanayin da za a yi wannan dusar kankara. To nan sun ci cire waɗansu kamar su barguna ko kuma wurin kwanciya inda in ta kama in aka yi mummunan dusar kankara to waɗanda suke gida ba za su iya shigowa ba waɗanda suka riga suka shigo ba za su iya komawa gida ba to su za su yi ta kwana da kwanaki suna ta aiki har lokacin da za a iya fita
to mu dai Allah ya sa kai ya fada kan mu ya sa muna gidan nan za a yi ku zauna
in kuma mu kuma Allah ya taimaka mana
mu ba su yan jarumai
ba ta fara zazzagowa ba har muka tafi gida to
shine kam duniya ke Allah ɗaya duniya daban-daban
haka ne to dole aka ce so ne wannan waka da muka yi ta yan jarida waƙoƙin shahararren mawaƙin nan ne na jamhuriyar Niger Alhaji Mamman Barka mai gurmi wanda Allah ya yi rasuwa ranar Laraba 21 ga watan da ya shige wato watan Nuwamba a Yambai bayan ya fama da wani dogon rashin lafiya na lokaci mai tsawo to yau shirin namu dungurungun zai karrama shi ne
haka ne
za mu ji waƙoƙin shi da kuma tarihin rayuwar shi ga wani amini shi wanda ya san shi sosai sosai
ai ya cancanci lambar yabo kam
haka yake kamar yadda muka faɗa a cikin kin san a shirye-shirye mu mukan yi amfani da waƙoƙin da suke magana akan abin da muke magana akai ko kuma abin da rahoton ya kunsa to yana cikin waɗanda muke yawan amfani da waƙoƙin su
haka
to da yake zamu karrama wannan shahararren mawaki dan jamhuriyar Nijar ne yau kuma gaishe-gaishen da zamu yi mun samu su ne daga jamhuriyar Nijar
haka ne
aka ce aka
ba su damar
wa aka ce lokacin abu ayi shi ko
yau dai jirgin namu dai ya tashi ne zai garzaya jamhuriyar Nijar
jamhuriyar Nijar
sai a sa seatbelt da kyau alheri mu samu mu sauka lafiya kin sa akwai hazo da sahara
amma su ne ta hanyoyi suke da su miƙaƙo hanyoyin Nijar da kyau su
ne da ba zan faɗa ba tunda ba mota za mu shiga ba dole mu a hankali Nijar kuma an san ta da yashi da hazo din nan gaba daya sahara ne sai an bi a hankali ya dinga rawa
to haka ne to bari
mu san jiya ranan juma'a ce ranan tunawa da harkar sufurin jirgin sama
haka ne dai ai shi akwai labarin da aka babbayarwa na abinda ya kamata kai ka sani fasinja na ita tutura wa mutane amma ni kin karantawa ne ki ga wani in sani a gara ka in sani in na shiga jirgin ni ban sani ba
da amma kuma sanin na da amfani zai taimaka
ai abinda ake cewa in kuka ga an yi kaza ga abin da yasa ake kaza ai gara kan sani da a tsorata kai ba sauka zaka yi ba zaka ce a soke ni ba to wannan ma ya tuna min dauda kafin ma ka fara gaishe-gaishe dan labarin wani bayarbe shi da bakin shi yake badawa a aji muna wani aji yace wai lokacin da yana makaranta ko a ina ne kasan waje to sai shikenan an shiga jirgi ana raba abinci sai abinci ya kare ni bai samu ba na waɗanda suke ajin Yakubayi to sai zo ya ga ana ta ba waɗanda suke
ajin
masu kuɗi din nan ana ta ba su abinci sai aka kama ba dai ba a ce musu komai ba sai ya matsa wannan button din da ake kiran masu aikin jirgi sai ta shigo sai ta ce shi ba ba shi abinci ba sai take mishi abinci ya kare sai siya za ta ce abinci ya kare gashi ana ta ba wa'ancan mutane sai ta ce sorry sa abinci ya kare sai ta wuce sai ya sake matsa button din sai ta zo sai ya ce a sauke shi a sauke shi nan inda ake zai tafiya nemi abinci dan shi yunwa za ta kace shi a sauke shi nan
a jirgin sama ba
ya ta da musu masifa nan da na ka ja ka kawo mishi abincin manya
shi ne an ba ka mishi abinci ba kamar wannan ai kai je ya sauke
ba ka kawo mishi abinci sai haka kawai
ya dauka mota haya ya shiga ko da za a sauke ka
ai ya sani sarai ya ga yanda za
ya sauka a lahira ko abincin da sai dai ci shi a lahira
to dole ga gaisuwa bari ya huce daga wakilin Haruna Mamman Bako kamar yadda muka ce yau za mu gaida ɗan jamhuriyar Nijar ne yayin da muke jimamin rashin wannan shahararren mawaki na jamhuriyar Nijar Alhaji Mamman Barka mai gurmi to gaisuwa bari da huce daga Malam Madu Hakimin Gufawa da ke Dogarawa sai na Barau baka wankin buje to daula dai mun yi kuskure Haruna sai a gafarce mu na Barau baka wankin buje dake Dogarawa sai kuma Alhaji Bakari mai aski dake bakin kasuwar Binnin Kwanni da Sule Barabazana
to barazana ne wannan ko barabazana ne
ko barabazana barin ce barabazana kin san bazana ai kin san abin da ake kewaye gidan nan to kila bana ba shi
shi ne
babban Haji Bello dake Kamalawo sai mai samari babban baban Hinda dake garin Yaya da Malam Usman mai maganin mahaukata dake garin Sakuda da Adamu Nasara direban magajin garin Binnin Kwanni kasan Hausan Nijar shi yasa yace direba amma dai direba mu a Najeriya sai mu ce direba su kuma a jamhuriyar Nijar su ce direba magajin garin Binnin Kwanni da Umaru na mesaje dake Binnin Kwanni da Malam Mamadu dan wazifa dake Binnin Kwanni sai Alhaji Nasiru Ilela da Alhaji Muhammadu Musa sarkin Allaru Ilela da Alhaji Nasiru dan kware Ilela da Alhaji Bello Untu mai siminti Ilela sai Malam Salisu kwanar mutuwa
wai
kai wannan kwana na bazuwanta
shine ai
daga Binnin Kwanni da Alhaji Alizaki Binnin Kwanni da Alhaji Bello Musa na Binnin Kwanni sai Alhaji Umaru Usni da Asi mai Kwanni Ilela da Salisu mai Kemis da Hajiya Mali Bako da Mustafa Bako da Hajiya Ashibu Ladan da Aishatu Mamman Bako da Hajiya Talatu matar Mamman Dima dukkan waɗannan mutane na baya-bayan nan daga birnin Kwanni
to alheri sanne da dawowa daga birnin Kwanni
to ke kuma da jika nufa a jami'ar Niger
ni ga ni nan fitawa ne sun ya mi ne ba inda bazan ci ba da shiga yawo kenan
a dawo lafiya ji baba
eh ji baba kam gaiso a bare huce daga Sulumin Mana Barma jamhuriyar Niger inda yake cewa yana mika sakon gaisuwar shi na a bare huce ga mutane kamar haka Ahmad Mamman Amfani Kocho Niyami da Abdullahi Rais da mai ɗakin Safiya Muhammad Aniyami da Abdulrahman mai hula da Usman Dan Kano Aniyami da Nuhu Abdul magaji a birnin Kwanni da Isa shugaban fadan Gardama da Zakari Taylor a Kwanni da Ila Dan Galadima da Abdu Dan Kinga a birnin Kwanni sai Idrisa Adamu da matarsa Fatima a birnin Kwanni a birnin tawa ne wannan baya me ba bari mutum kwarren nan in garsa ya birnin tawa sai zuwa ga al'ummomin garin Albalkaram da garin Malam da Kasamma da Gidigir a jihar Damagaram to wannan ina
ji to sai dai ku hakuri
sai mun balma ka mu sai ka taimaka mani wannan sunayen kam
masu sun gane
shine ai
sun gane abin da kike dake
sai ya uwali mai cin garam garam amma matan karin dogon dusi sai iyalan Mamman Bako a Damagaram da tasuwa Alhaji Usaini Shaga a Gagan Mari jihar Duffa da Ibrahim Jaho a Danja Maradi sai Umar Sani Agadas daga ƙarshe sai Shaibu Mani VOA Hausa Maradi
aha to da fatan an tashi lafiya dukan mu Daula kafin wayewaye wakilin Musulmin Mana Barma domin jin tarihin wannan shahararren mawakin. Kin san a cikin wannan makon ne aka jinaizar shugaban Amurka na 41 wato George W.H. Bush. Kin san abin da ya sake cewa W.H. ne idan kika ce George W. Bush wato kina fadan kina nufin Bush karami.
Karami.
Amma muddin baki sa H din nan ba. Ba baban shi kike nufi ba. Yawa. To shi Bush babba akwai abubuwa da yawa da ba a sani ba game da shi sai bayan mutuwa sakin san haka yake to wani abu da ya dauki hankalin wannan shirin shine yadda yake kaunar safa safa din da safa wanda ake cewa soft kenan safa ta kafa ba wato shi yana son safa masu kala daga nesan kika hango shi kin hango safa shi
to fa eh to kenan yana sa ta saman wandon shi ne
ko a dai safa a ba saman kafa wando ba kin dai in kin san kika zauna ai za ga safa kalan
ko in yan wandon ya dan daga ka dai
wani ya dan daga ko kuma ka zauna to sabili da yawan san safa mai kala din nan duk lokacin da masu dauka hoto suka ga ya zauna an cika dauka hoton kafa shi don a nuna irin safa da ya sa to kusan sai ka ce duk abin da ya burge shi ko kuma ya shiga ran shi a rayuwar shi ba sai an yi mishi safa irin kalar shi ko kiga ya sa mai safa mai hasken ja ko ruwan dorowa ko rawaya kaloli dai da baki saba ganin maza eh maza wadanda suka manyanta suna sawa babban da irin safa kin san kalolin safa dai sai kananan yara yawancin maza za ki ga daga kala kasa-kasa ko ruwan
hoda
haka dai haka maza haka to kai haka ran shi nan da ya zama abokin tafiyarsa har zuwa mutuwarsa yana da safa da hutan karen nan eh to saboda matukar san safan nan mai kala aka buga cewa za a tabbatar cewa safar da za a binne shi a ciki ma za ta kasance safar da take dauke da dukkan muhimman abubuwan da marigayin nan Bush babba yake matukar so to ni saboda yadda aka faɗi ma za a suka ce wai in kaga safar shi za ka san cewa safa ce wanda in yana da rai ma zai suta saboda za su tabbatar safar nan ta kunshi abubuwan da yake sha'awa a rayuwa.
To wannan safa an yi sai bayan da ya mutu ne aka kirkiro
sai bayan za a buga ta. Na san haka za a yi. To ni na daula gaskiya ni na so da na ga hoton wannan safa. To kin san dai ɗan jarida ma da kwakwa ba me yuwa ne wata rana
can 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 za mu gani
za mu ga hoton za a yi. To
shi ne kin ga abu al'ajabin da ya faru a wajen taron da aka yi a coci a babban birnin cocin da ke nan birnin Washington. In kika lura akwai loda shi tsohon shugaban kasan dan shi yazo shi Bush din yazo ya gaishe da shugaba abin nan Carter tsohon shugaba Carter yazo sai ya gaishe da Obama ya gaishe da mata cikin lokacin da suke masayar alawa
ai shi kin san kin lokacin da makin ya mutu ma sai da ya bata alawa
lokacin ma da mamar shi ta mutu da ta je
wato
sai da ya bata alawa
wato akwai kikkiawo dangantaka
tsakanin su
duk da yake kin ga wannan ya gaji wannan wato abinda
wanda ko ba komai bature ita tana baka
ko ba komai akwai abinda yake nuna mana siyasa ba gaba
kwarai da gaske
su suka gaje su inda a ce kina nan DC ni dan lokacin da aka rantsar da Obama ni na je na wakilci sashen Hausa na dauko labarai a inda aka rantsar da Obama to bisa ga al'ada ana rantsar da wannan shugaban kasa sai a dauki jirgi ya dauki tsohon shugaban kasa ya fice daga DC bai kwana DC na nan
haka
to amma tin shekarun Obama guda 8 din nan baki taba jin Bush ya faɗi wani abu na kushe mu gwamnatin Obama
kuwa gaskiya ka
to su haka suke suna mutunta wanda ya gabace su suna mutunta wanda ya gaje su
gaje su haka
haka suke
eh to wanda ne tsakanin su ba gaba ba
dashi na eh wannan muna fata mu ma za mu koyi da a kasashen mu a dinga mutunta juna tsakanin magabata da waɗanda suka gada
da har abada ne goganka ne shi ka gada kuma akwai wannan mutuntawan ya kamata
eh haka ne to daula domin jin tarihi shararren wannan makadin gurmin jamhuriyar Nijar din na marigayi malam mamman wakili musulmi mummuni barma ya tattauna da wani aminin marigayin alhaji ashiru waje masanin al'adun gargajiyar jamhuriyar Nijar ga bayanin nasa
kamar dai abinda kowa ya sani malam mun barka mawaki ne na zamani da gargajiya zamani da su suna amfani da kayan kiɗi na gargajiya na zamani kamar gitar haka misali kuma gargajiya dan saboda malam barka kowa ya san shi da gurmi kuma a bisani aka san shi da diram kuma wannan abun kidan ne wanda yake kama da kolokolo ko kuma a ce pirog da harshen Faransa wanda yake karbo a can wajen Buduma saboda akwai wani mutum wanda ake cewa method gram na can Buduma wanda shi kadai ne ya saura a cikin wannan lardi wanda suke wannan kinin shi kadai ne ya saura malam barka ya cire kullu hade tare da UNESCO suka ba shi kudin motar zuwar dawa ya gigimi da gigimi ya wuce ya ji can wajen su ya je ya same su wannan garin ana ce mishi loro lelewa ya je ta ya zauna ya koya aka ba shi tarihin birama kuma ya koya bayan ya taho ma ina jin bayan shekara shi wannan mutumin wanda ya koya mishi ya zama babu to ka hanyar taho ma sai ya ɗauko wannan biram ɗin wanda ke gare shi ya ɗauka ya ba shi ya ba malam barka ya ce karje ka tare shi daga can bakin kogin da Chad ya ɗauka ya ba shi to shi ya taho malam barka a haife shi dai a 1959 a garin taskiyar wani gari ne wanda yake cikin Damagaram an kawo ce sai ka zo gure ya kinan sa sai kai arewa can aka haife shi amma a gure ya yi tsawon rayuwar shi tunda Hausa ma duka a can ya koya malam barka Bature ne uwa uba Hausa ya shi ta ne ya yi wannan kokarin kuma shi ne yasa yanzu in ka zo za ka tarra a cikin gidan shi shi kadai ne ke tubanci ɗiyan shi duk Hausawa ne ga kenan gure girma a nan garin malam bayan shi ya yi ƙarin karatu ya yi ecole normal bayan ya yi ecole normal ya ƙare garin shi na farko inda yazo yi aiki shine cikin canton din Miriam. Cikin canton din Miriam ne ya fara aiki, yazo aka aika shi mushan makaranta a wani gari. Kuma daga baya ya dawo kuma aka bashi ma mukami na jagorancin wata makaranta cikin wani gari wanda ake ce ma Kaubul. Kaubul sanan gari ne wanda yake a Walwace. Na'am. To malam barka shine yazo ya hadu tare da suprefe a matsayin shi na director din lakwal. Aka zo aka tattara gari aka yi agama kenan, wannan gari ya hadu ma da albarkacin malamin barka. Kuma cikin wannan lokacin ne malam barka ya koyi gurmi.
Yawa, dama tambayar da nake so in yi malam Ashir waje shine ya aka yi shi malamin makaranta kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin gurmin nan?
Wallahi ni dai musu kan hira da muke yi tare da shi ya kwatanta mun da cewa lokacin da yake cikin yan garuruwan nan na Miriam, anan ne ya haɗu tare da wani mutum wanda ya koya mishi kuma har da waƙoƙi na farko ma wanda da su ne suka tafi ya samu ya rike yana yi, kuma daga baya ya fara kirkira nashi na kanshi. Malam barka bai ga dikidi ba, bai ga dashi ba ga uwa, bai ga dashi ba ga uwa. Ka gani, kuma in ma kidi ne a cikin al'adun Tubawa, kowa ya san abin da menene wanda yake shi abin da suke kidi da shi, ba wannan bane wanda malam barka wani mai ke amfani da shi kamar a ce gurmi ko biram ko sauransu, a'a.
Wace ce waƙar shi ta farko?
Gaskiya ba zan iya kwatanta maka ba ce ga waƙar malam barka ta farko. To amma dai na san ya yi waƙoƙi da yawa. Wanda ya zo ya koya mishi waƙar nan ya bar shi da wata waƙa wanda ya yi ɗan nisa da ita, ‘yar gidan mutane ba gani nan ba. Akwai waƙoƙi da yawa wanda aka san shi da su na farko. Waƙar da dai mutane suka fi sanin shi da ita ce waƙa ta wannan Maria Mairam. Maria Mairam kuma ita ma ce kamar kowa yake faɗi yana cewa ita ce bakan da me shi, saboda duk hirar da kake yi in kuna hira da shi kullum ta zai zo maka da Maria Mairam, zai zo maka da Maria Mairam, zai maka zancen Maria Mairam. Yana bashi basira, yana bashi hikima, yana bashi labaran iska in zafi ke gare shi, in sanyi ke gare shi, in tsakanin biyu ne, to duk akwai wasu maganganu da yake kawo mishi, kuma yana ji, yana saurare, yana amfani da shi.
To naga lokaci ya fara hararan musabili da haka zamu ja burki nan sai mako mai zuwa ku ji wasiya marigayi maman barka ga iyalansa yanzu a madadin
Daula Salim
alheri ke cewa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci
a big bergo do humanite a big noyo do humanite tratan de ke
da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashin Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
Africa bergo de l'humanité Africa noyau de l'humanité tratant de guerre dans la misère
vous écoutez VOA